أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki, magagin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kadai cancanta a bauta masa. Muna masa godiya. Yau ma Allah madaukakin sarki ya ba mu iko haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Umar ibn Abdul Aziz dake tsohuwar GRA a bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi. Yau 13 ga watan Ramadana, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga Makka zuwa Madina 1446, yayi daidai da 13 ga watan 3 2025 a kiryan miladiya. Majalisin mu na tafsirin Alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan masallaci a cikin wannan wata mai albarka, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu fadan daidai ya kuma ba mu ikon aiki daidai. Har yanzu dai muna aya ta 1 a cikin suratul Isra'i. فإن الله مدعوك سركي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى
نعم. وانا غير كبرية دي قباتها تفسير انت اتجاه ايه تورقوا اشكين سورة وانا سورة مع البركة. Ganin cewa kusan dukkan tafsirai ba sa wucewa wannan gaba ta farkon tafsirin wannan sura, ba sai sun kawo kissar Isra'i da mirajin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama gaba daya. Hatta muktasarat, tafsirai da ake kawo takaitattu, waɗanda wato suke takaicewa saƙon da ke ciki don ya zama ɗan kaɗan, kamar irin su tafsirul jalalai, ba sa bari face sai sun kawo kissar Isra'i da mi'rajin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Wannan yasa ni ma sai na ga bai kamata a ce mu wuce wannan wuri ba tare da mun kawo mun rerewo kissar abin da ya faru a wannan tafiya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba. Sai naga al-Imam Ibn Kathir rahimahullah bayan ya kawo hadisai, duka hadisan da ya sani ko suka zo masa akan wannan Isra'i da Mi'raji, ya kawo su a cikin tafsirin sa. Karshe kuma sai ya rereye su, sai ya kawo khulasa, wato yadda abin ya faru a takaice. Sai naga cewa wannan takaitaccen bayani da Ibn Kathir rahimahullah da ya tato shi a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo, in har mun karanta shi to mun yi bayanin yadda Isra'i da Mi'rajin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faru. Da sai naga cewa kaman Isra'i da Mi'raji ai sanannan abu ne a gun kowa, don musulmi da ya dade a musulunci duk ya shashajin kissar Isra'i da Mi'rajin. To amma sai naga akwai masu tasowa kanana wanda sun ba a yi, sai ya zama na cewa su ba su taba ji ba. Da haka ya kamata a ce duk lokacin da aka bar tafsirin wannan sura a yi bayanin Isra'i da Mi'rajin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, saboda wanda masu tasowa ya zama na cewa su ma sun sani, domin bukatar mu shine yadda da dukkan abin da ya zo daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. al-Imam Ibn Kathir rahimahullah tabaarak wa ta'ala takeje yake cewa yadda abun ya faru an yi Isra'i da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne a fadake ba cikin barci ba kuma akwai waɗanda suke cewa a barci ne aka yi Isra'i da Mi'raj amma Isra'i da Mi'rajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fadake aka yi su ba a barci ba kamar yadda dalilai za su zo daga masallacin Makka aka tafiyar da shi zuwa Baitul Maqdis an daura shi akan wani abu da ake ce da shi buraqa buraqa wata dabba ce da ta zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda tafiyarta wata irin tafiya ce da Allah madaukake ya bata duk inda idan ta kare ya isa zuwa ga kallo to nan kafarsa take sauka lokacin da take tafiya iya inda take hangowa to in ta taka iya nan take sauka saboda tsabar sauri da Allah madaukake ya bata da nisan tabu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama aka isa da shi Baitul Maqdis dabban nan da ake cinta buraqa aka daure ta a kofar dakin Ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga yayi salla a al-qiblasa tahiyatul masjid raka'a guda biyu sannan sai aka taba da shi mi'raji wannan shine abinda wasu malamai suke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi salla a Baitul Maqdis a zuwan sa na farko ma amma akwai bambanci tsakanin sallar sa ta farko da kuma sallar sa ta biyu domin sallar sa ta biyu yayi salla da annabawa ne ya zama musu limami ya jagorance su salla amma sallar sa ta farko kuma yayi tahiyatul masjid ne a cikin Baitul Maqdis sannan sai aka tafi da shi zuwa sama akan wata matakala wadda ake hawa sama da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau ya taka daga saman duniya har zuwa saman bakwai duk aka tafi da shi a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tafiya duk inda ya isa wata sama to zai haɗu da mukarrabai waɗanda suke makusantan Allah tabaraka wa ta'ala a wannan saman waɗanda Allah madaukake ya aje su a cikin wannan sallama zai yi sallama wa annabawan da Allah madaukakin sarki da ya samu gwargwadon yadda ya same su domin dalilai sun zo akan cewa wannan sama ta daya sama ta biyu sama ta uku duk akwai annabawan da yake haduwa da su daban-daban to sai Ibn Kathir ya tattare abin ya dunkule shi a takaice yace yana sallama ga dukkan annabawan da ya samu a kowanne abin gidansa har ya wuce Annabi Musa alaihi salam a sama ta shida ya wuce ya samu Annabi Ibrahim alaihi salam a sama ta bakwai sannan ya wuce dukkan wannan wurare guda biyu ya wuce sama ta shida ya wuce sama ta bakwai ya wuce dukkan inda annabawa suke gaba daya har ya tafi zuwa wani matsayin da babu wani mahaluki da ya taba zuwa har ya ji sautin alkaluma wannan alkaluman wato wasu alkaluma ne da mala'ikun Allah madaukakin sarki suke rubuta abin da Allah madaukake ya ce su rubuta za a yi dama abin yana rubuce a cikin lauhin mahfuz to amma lokacin da za a zartar da shi Allah madaukake yana sa mala'iku su sake rubutawa a cikin littattafan da yake hannun mala'iku to rubutun da suke yi ya ji sariful qalam yana jin sariful aqla alkaluman su lokacin da suke rubutu har manzo Allah ya isa wurin da ake ce masa sidratul muntaha wanda wani mahaluki bai taba zuwa ba banda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya nuna wa manzon Allah sidratul muntaha yana cikin ganinta sai wani al'amari mai kwarjini mai ban tsoro ya zo ya lullube wannan bishiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ga wani abu wanda mutum ba zai iya sifanta abin ba in ji Annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu mai kyau mai kalan launi mai haɗe da gold da azurfa ya zo ya lullube ta sai ya ga mala'iku kuma sun zo sun lullube wajen gaba daya sai anan ya ga mala'ika jibrilu ala suratihi akan surarsa dama ya taba ganin sa sau daya sai karo na biyun nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ika jibril a cikin surarsa da Allah madaukake halicce shi walahu sittatu mi'atu janahi yana da fukafukai guda 600 ya ga wata shimfiɗa koriya shar ta rufe sararin samaniya wanda bai taba ganin irinta ba yace ya ga baitul ma'mur a cikin baitul ma'mur din nan kuma ya ga Annabi Ibrahim alaihi salam yana jing jingine da bayansa a jikin ɗakin wato albaitul ma'mur, wanda shi wannan albaitul ma'mur kaman ɗakin Ka'aba ne a sama. Yadda ɗakin Ka'aba yake a ƙasa, aka sanya wa mutane inna awwala baitin wudi'a lin-nasi, ko an sanya wa mutane, to haka aka sanya albaitul ma'mur kuma mala'iku a sama. Annabi Ibrahim yana zaune a cikin wannan baitul ma'mur din, yana jingine da shi. Mala'iku 70,000 kullun suna shiga ciki suna bautar Allah madaukakin sarki. Sannan idan suka fita, su waɗannan 70,000 din ba za su sake shiga ba kuma har ta shi alkiyama. Kuma kullun sai 70,000 sun shiga. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Babu wanda ya san adadin mala'ikun Allah sai Allah madaukakin shi kadai. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga aljanna, kuma ya ga wuta, kuma anan ne Allah madaukake ya farlanta masa salloli 50 da farko, sannan aka sauƙaƙa masa har aka dawo 5. Yana zuwa wajen Annabi Musa alaihi salam, Annabi Musa yana ce masa, je kade ka sake roƙon sauki a wajen Ubangijinka, al'ummar ka ba za su iya ba. Tun daga 50 ana ragewa, ana ragewa, ana ragewa, har aka dawo 5. 5 din ma da ya zo wajen Annabi Musa alaihi salam, Annabi Musa ya ce, ai ka je maka nemi sauki, al'ummar ka ba za su iya ba. Yace har na koma wajen Ubangijina, har ina jin kunya yanzu ba zan koma ba. Dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya akan wannan guda 5 da aka faranta wannan al'umma, saboda rahmar Allah madaukakin sarki da tausayinsa ga bayi. Allah madaukakin sarki yace, to salloli guda 5 ne, amma kuma ladan 50 din za a rinka ba mutum. Duk lokacin da mutum yayi guda 1 za a ba shi ladan yayi 10. A lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gama, ya sauko zuwa Baitul Maqdis. Dama daga Baitul Maqdis ne aka dauke shi zuwa sama, kuma sai aka dawo da shi Baitul Maqdis. A lokacin kuma sai Allah madaukakin sarki ya saukar da annabawa tare da shi, waɗancan annabawan da ya ta ganin su a sama, kuma sai Allah madaukake sauko da su, su ma suka zo Baitul Maqdis. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah tare da su a majalisar limamin su, dan nuna cewa shine shugaban dukkan annabawa da manzanni. Al-Imam Ibn Kathir yace, dalilai suna nuna cewa wannan sallan ta fi kama da zama sallan asubahi ne ta wannan wuni. Daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa a ruwayoyi, wasu suna cewa manzon Allah ya yi limanci wa mala'ikun ne a sama, yace amma dalilai suna nuna cewa a inda manzon Allah ya sallawa wa annabawan nan, ya yi musu ne a Baitul Maqdis. Ka iya cewa to yaya za a yi kuma annabawan da sun riga sun mutu, ta yaya kuma yaya aka yi gansu a sama, yaya aka yi kuma har suka dawo Baitul Maqdis kuma har yi musu sallah? Wannan fa al'amarin gaibu ne. Shi duk wanda ya zama cikin alladhina yu'minuna bil ghaibi, ai wannan ba zai zama matsala gare shi ba. Da ba mun yi imani da gaibu ne, duk abinda manzon Allah ya gaya mana mun yadda ba mu gani ba, to me yasa wannan ba za mu yadda ba? Da haka mun yadda da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gani. Daga nan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ولكن في بعضها انه كان اول دخوله اليه وظاهر انه بعد رجوعه اليه wasu dalilai suna nuna cewa kamar manzon Allah yayi sallan ne a farkon zuwan sa, yace amma dalilai suna nuna cewa manzon Allah yayi jagoranci annabawa sallah ne bayan ya dawo daga wato sama. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yazo wucewa daga wuraren su da suke zau, Allah ya zaunar da su a sama, ai yana tambayan Jibrilu, yana cewa waye wannan, yana ce masa wane ne, waye wannan, yana ce masa wane ne. Yace kuma inna a ce manzon Allah ya hadu da su ya yi sallah da su a nan Baitul Maqdis kafin ya tafi sama, to ai ya riga ya gansu, ya san su kenan. Amma tambayan da ake duk inda aka je sama ya ga wani, sai ce waye wannan, sai Jibril ya ce masa wane ne, waye wannan, ya ce masa wane ne, waye wannan, ya ce ma wane ne, har manzon Allah yana bayanin sufofinsu, ya ce ya ga wane, ya yi kama da wane, wane ya fi kama da kaza, siffarsa kaza ne, da kaza da kaza da kaza, ya ce na ga wane ya yi kama da kaza, na ga wane kamar sa kaza. Wannan dai yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin saman ne ya gansu hakikanin gani. A lokacin kuma bayan an dawo ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jagorance su sallah. Da haka yake cewa saboda a farkon lokaci da aka je da shi Baitul Maqdis, a lokacin ba ana neman sa ne a sama, dan haka himmarsa da abin da aka dauke shi dan shi shine ya gaba sama. A lokacin ba magana ya jagoranci annabawa sallah ne a gaban sa ba, dan haka shi yasa bai sallace shi a wannan lokacin ba. Dan haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tafi ya a can saman, ya hadu da ƴan uwansa annabawa. Bayan ya sauko nan ne kuma Allah madaukake sake hada su da waɗannan annabawa, ya jagorance su sallah. dan ya nuna musu falalarsa da girman sa ya gabatar da shi kamar yadda malaika Jibril ya umarce shi ya ce wuce ka ja su sallah waɗannan annabawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja waɗannan annabawa sallah, sannan ya fita da baitul maqdis. Bayan ya ja su sallah ya sake hawa wannan dabbar da ake ce ta buraka, ya dawo Makka bi ghalas da duru-duru lokacin gari bai waye ba. Cikin dare aka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi wannan tafiyar da shi, kuma sannan gari bai gama wayewa ba, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya dawo Makka. A cikin tafiyar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai wurin da aka kawo masa nono da zuma, ko nono da giya, ko nono da ruwa. Al-Imam Al-Kathir yace ko kuma duka aka kawo masa, la'alla masu riwaya ne, sai kowa ya faɗi wasu daga cikin abin da aka kawo. Yace an kawo masa nono da ruwa, baya nuna kuma ba a kawo masa zumar ba. Wani kuma sai yace a da zuma da giya aka kawo masa, aka ce ya zaba. To suna yana nufin cewa dukkan waɗannan an tattara masa ne, aka kawo masa a Baitul Maqdis aka ce ya zaba. Kuma a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zabi nono da aka bashi, sai Jibril yake cewa ikhtarta al-fitra, ka zabi addini. Wannan yana nuna cewa ko bane da ko bajuma al'ummar ka ba za su bar addinin da Allah madaukake ya aika ka da shi ba. Al-Imam Ibn Kathir yake cewa ya zo cewa wannan zaɓin da aka bashi a Baitul Maqdis ne, wata riwaya kuma ta nuna a sama ne, lokacin da ya je sama aka bashi. Yace zai yiwu an bashi a can an bashi a nan, domin wannan kamar tarba ne ta bako. Ya kamata lokacin da ya je Baitul Maqdis a tarbe shi a matsayin bako, haka in ya je sama ma a tarbe shi a matsayin bako. Sai yake cewa sannan mutane sun yi sabani, shin Isra'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jikinsa ne aka yi da ransa, ko kuwa kadai da ran Annabi sallallahu alaihi wasallama akai ba da jikinsa ba? Yace magana guda biyu ne ta malamai. Fal aktharuna min al-ulama ala annahu usriya bi badanihi wa ruhihi yaqadat Allah manam. Yace mafi yawan malamai sun tafi akan cewa an tafi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Isra'in sa da Mi'rajin sa, wato da jikinsa da ransa, ba wai da rai kadai ba, kuma a farke ba wai a barci ba. Yace wala yunkiruna an yakuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ra'a qabla dhalika manama. Yace amma malamai ba sa musanta cewa manzo Allah ya ga hakan a barci, kuma akwai wasu dalilan da suke nuna cewa manzo Allah ya gani a barci. Shi yasa sai wasu malamai suka ce to a barci ne aka yi masa Isra'i da Mi'raji. Alhali abinda yake faruwa galibin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake faruwa masa kafin ya faru sai ya gani a mafarki. Hadithin nan Aisha radhiyallahu anha sai Bukhari da Muslim, Nana Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wani mafarki da manzon Allah zai gani face sai ya zo masa ka falaki subhi, kamar yadda asuba take, wato take bayyana gari yayi haske, to haka abin yake bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Dan haka babu karo a ce ya gani a mafarki kafin kuma aka nuna masa. Ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin ai fatahu Makka an nuna masa mafarki, kuma sai aka zo aka yi fatahu Makka daga baya. Duk wannan yana nuna wato yana gani a mafarki daga baya, kuma sai abin ya tabbata wato karar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani. Dan haka yake cewa thumma ra'ahu ba'da yaqbatan, sannan daga baya sai annabi ya gani karara. Wali annahu alaihi salatu wassalam la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subhi subhi, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam abin da zai gani a mafarki face sai ya zo masa karara kamar yadda asuba take fitowa. Wad dalilu ala hadha qawluhu azza wa jalla, malam yace dalilin da ke nuna lalle wannan tafiya da aka yi da annabi alaihi salatu wassalam ba wai da rai ne kadai ban da gangar jiki ba, ba kuma a barci ne ba, a'a a farke aka yi tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallama. Yace babban dalili akan wannan fadin Allah madaukakin sarki, subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawluhu. Yace fa tasbihu inma yakunu inda al-umur al-idah. Yace farkon budewa surar da Allah yi da tasbihi yana nuna wani babban al'amari ne faru. Idan babban al'amari ya faru Larabawa in za su yi magana sai su bude da tasbihin Allah madaukakin sarki, haka Allah kuma ya bude wannan suran da subhanallazi asra. Idan da mafarki ne ba wani abu mamaki a ciki, dan haka tasbihin da aka yi nan cewa wani babban al'amari ne. Falau kana manaman lam yakun fihi kabiru shay'in wa lam yakun musta'zaman, yace inda mafarki ne ai da bai zama wani abu mai girma abun mamaki ba wala ma badar kufaru quraish ila takdibihi da quraish ba su yi sauri wajen kare ta annabi ba inda manzon Allah cewa ina gani a mafarki an dauke ni da bagai da bagai ci an kai ni sama to me abun mamaki yanzu ko kai ne ka tashi daga barci kace kai mafarki an dauke ka an kai ka sama an dawo da kai wa zai ce kariya kake yi tunda dai mafarki ne ai ba za a ce kariya kai ba ba dalili dan haka tunda kaga suna ta damuwa suna ta kariya wannan shi ba maganar mafarki bane magana ce ta hakika shi yasa suka kare ta wala markad da jama'atun mimman kana qad aslama da ba a samu wasu sun yi raddama a sababin isra'i domin lokacin da manzo Allah ya bada labarin isra'i akwai wanda fa sun shiga musulunci a cikin qurayshawan makka amma suka bari suna ganin cewa yanzu kan manzo Allah ya zo da abin da ba za su yadda da shi ba kwata kwata ba zai yi hankali ba zai dauka ba a ce a cikin dare daya an tafi da shi daga baitul makka a tafi da shi baitul maqdis ballantana kuma a ce a tafi da shi daga baitul maqdis zuwa sama da haka da ba a samu wanda suka yi ridda ba wa aidan fa innal abda ibaratu an majmu'i ruhi wal jasad yace kuma da Allah yace subhanallazi asra bi abdihi yace da bawan sa yace al abdu kuma ba a fadan sa sai an hada gangan jiki da rai inda rai ne kade ba za a ce abdu ba gangan jiki kade ba za a ce abdu ba sai inda gangan jiki da rai sun hada ake cewa abdu da haka yake wannan yana nuna cewa lalle duka da gangan jiki da rai aka tabbata da shi da yace asra bi abdihi wa qala wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitratan linnasi abdullahi dan abbas yace ru'ya aynin uriha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lailata usriya bihi yace karar aka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wai a cikin mafarki bane yace haka nan fadin Allah madaukakin sarki ma za galbasaru wa ma tsaga da aka ce ganin sa bai kauce ba haka nan bai wuce iyaka ba yace wal basaru min alati dhati lar ruhi yace kun ga ko gani ba a jikin rai yake ba a jikin me yake a jikin gangan jiki yake wannan yake nuna cewa isra'i da mirajin manzon Allah an yi da gangan jiki da kuma rai wa aidan fa innahu humila ala buraki yace kuma an ci an dauke shi akan buraka in rai ne kare zai hau buraka ne ai ba zai hau buraka ba sai yana da jeho dabbatun bayda barraqatul laha lam'an yace wata dabba ce wanda take da wato jiki mai kyau yana yalki kuma barraka ce wannan yake cewa wa innama yakunu hadha lil badani la lil ruhi yace kuma ba a hawa dabba sai akwai jiki rai kadai ba zai hau ba li'annaha la tahtaju fi harakatiha ila markabin tarkabu alayhi yace domin in dai rai ne ai ba ta bukatan a ce wai sai ta samu wani abun hawa kafin ta goza duk wannan dalilai ne inji Imam Ibn Kathir rahimahullah da suke nuna cewa ingantacciyar magana fa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an yi tafiya da shi ne da jiki da kuma rai ba da gangan jiki kadai ba sannan kuma ba mafarki bane a fadake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka tabbata shi yana daga cikin abin da al-Imam Ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala ya kawo a cikin kissosi guda biyu da suka faru a annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan tafiya abu na farko abinda quraishawa suka yi da mun kure annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim manzo allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin hijr isma'il a cikin dakin kaaba sai suka ce da annabi alaihi salatu wassalam gaya mana tunda ka ce an je da kai baitul maqdis a daren jiya sun san manzon allah bai taba zuwa baitul maqdis ba sai suka ce to zauna su fanta mana yaya baitul maqdis yake gaya mana shi su basa manzo allah sallallahu alaihi wasallama yace wani abun mamaki sai allah madaukakin sarki ya kawo masa baitul maqdis a gaban sa yana ganin ko ina kowace kusurwa gaban sa da bayan sa duk abin da yake so ya bayani manzo Allah ya musu bayani akwai kaza tauri kaza akwai kaza tauri kaza akwai kaza tauri kaza akwai kaza duka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi musu bayani har ma abun mamaki akwai yan kasuwarsu da suka yi tafiya daga makka zuwa baitul maqdis suna zuwa yankin sham fatauci manzo Allah ya wuce su a hanya sai suke tambayar sa suka ce to ga ya mana a ina ayarin mu suke ina ka bar ayarin mu yace ya bar su a wuri kaza kuma za su iso makka lokaci kaza kuma irin taguwar da za ta zo a gaba ita ce mai kala kaza ita ce a gaban ayari lokacin da suka zo ku duba ku ga za ku ga ita ce a gaba haka kuma abin da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka wannan abin ya faru karara shi yasa maimakon su ƙaryata sai suka koma suna cewa to yanzu kan sun yadda lalle al'amarin nasa sihiri ne kaji Allah da sun ce ƙarya ne amma lokacin da manzo Allah ya gaya musu ƙarara abin da ya faru sai suka ce to sihiri ne kuma Allah ya sauka ka san shari'a ta Allah ne in Allah madaukaki bai kimsa mutun shari'a ba yadda ka iya dashi al-imam ibn kathir ya kawo ya nakalto daga abu nu'aib al-asbahani a cikin kitabud dalailun nubuwa a cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya aika dihya ibn khalifa zuwa qaisar sun ambaci irin tafiyar da dihya yayi zuwa wato zuwa qaisar cikin abin da aka nakalto abin da ya faru lokacin da dihya yaje yana ba da labarin cewa yadda suka faru tsakanin Abu Sufyan da kuma shi Kaisar shugaban Romawa tambayoyin da yayi masa ya tambaye shi akan abubuwa da yawa na Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya masa wasu mutane a bayansa cikin Quraishawa yace kai ne shugaba to zauna mu maka tambayoyi domin an dace wasikar manzon Allah ta isa wajen Kaisar su kuma sun isa yankin Sham da mun fatauci da yaji labarin mutanen Makka sun je fatauci sai ce a kira su ya kira su fadarsa a matsayin sa na sarki wanda yake daula mafi girma zaka iya cewa ko daula cikin daulori guda biyu da suka fi karfi a duniya a wannan lokacin daular Farisawa da Rumawa ya kira su yace su zo gaban sa aka zauna da Abu Sufyan a gaban Kaisar sai ya zauna da wasu Quraishawa a bayansa yace zan yi masa tambayoyi duk abin da na tambaye shi in yayi ƙarya ko kuma ku ƙaryata shi yana tambaya wa Abu Sufyan yana bashi amsa yana tambaya yana bashi amsa Abu Sufyan a cikin ta magana sai yake cewa ba abin da ya hana ni nayi magana da zan jefar da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin sai dai ina jin tsoron kada nayi mata magana da zai gano ƙarya nayi daga baya kuma duk abin da na faɗa ba zai yadda ba dan haka wannan yasa naki nayi masa ƙarya duk abin da ya tambaye ni ina faɗa ya faɗi ki tambaye ni kaza ce kaza tambaye ni kaza nace masa kaza doguwar tattaunawa ne akai to a cikin maganar sai Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu ya so ya faɗi wata magana da yake ganin cewa in ya faɗa Kaisar zai ƙaryata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ai ya zo da wani abun mamaki ba a cikin abun mamakin da ya zo wai ya fita daga kasar mu ta Makka a cikin dare daya har ya zo wannan masallacin naku Masjidu Iliya masallacin Baitul Maqdis kenan wai a cikin dare daya kuma ya koma ka san dai wannan kan daga ji ka san ƙarya ne Abu Sufyan yake fadawa Kaisar domin ya gareta shi abun mamaki shine a cikin fadar Kaisar a lokacin akwai wani cikin masu kula da masallacin Baitul Maqdis ana gama wannan labarin aka faɗi lokacin da ya zo sai yake cewa na san zuwan wannan mutum kuma shi ne yana daga cikin masu kula da Baitul Maqdis yace na san zuwan wannan mutum Kaisar sai ya juya kansa yace ta ina ka san wannan labarin yace na kasance bana barci kullun hatta ughliqa abwabul masjid kullun sai na rufe kofofin masallaci nake barci a wannan daren da aka ce mutumin ya zo yace na rufe dukkan kofofi gaba daya amma sai dai wata kofa guda daya nayi da rufe wannan kofa ranar ta girkuwa nayi yace na nemo mutane duk wanda za su taimake ni dan rufe wannan kofar amma ban iya rufewa ba fasta'antu alaihi bi ummali a matsayin sa na shugaban masu kula da masallacin yace ne nemi taimakon masu ma'aikata na wa man yahduruni kullukum duk wanda suka zo mun fa'alatuhu fa ghalabana nai mu rufe wannan kofar amma ya gagara falam nastati an nuharrikahu ko mu ga kofar maka kasai fa ka'annama nuzawilu bi jabalan kamar ka ce wani dutse muke kokarin turewa haka ranan kofar ta bana fada'autu ilayhi najajira yace sai na kira kafin toti wato jam'u najjari kenan an najajira na kira kafin toti don su duba me ya faru ne fa nadaru ilayhi suka duba kofar fa qalu suka ce inna hadha albab saqata alayhi an-najjaf wal bunyan wala nastati an nuharrikahu hatta nusbiha fa nanzur min ayna ata yace wannan kofar fa muna ganin cewa cikin ginin masallacin na akwai wani ginin da ya fado ya danne shi na haka ba za mu iya ture wannan kofar ba sai dai mu bari sai Allah ya kai mu gobe mu ga abin da zai faru فرجعت وركت وتركت البابين مفتوحين يجي haka na akura na bar wannan kofa guda biyu wato irin wannan kofar da ake tu abin nan masu me ake cewa double bob da double door kenan din double kofa din nan ne yace haka na bar wadannan kofofin guda biyu ban iya rufe su ba a bude falamma asbahtu gadawtu alaihima lokacin da gari ya waye na tafi zuwa wadannan kofofin fa idhal hajaru alladhi fi zawiyati almasjid mafqubun sai naga wato dutsen da yake jikin zawiyar wannan masallacin mafqubun an bula shi wa idan fihi afarun marbutu dabbatin sai naga abun mamaki dutsen da ke jikin wannan dakin ranar shi aka fasa sai naga an yi wani an sa igiya ne aka daure da ba a jiki ita ce barakar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam قال فقلت لاصحابي سينا تشيوا ابوكان ايكينا ما هو بس هذا الباب الليله الا على النبي يتي تبس wannan kofar da aka rike jiyan nan ta kirhuwa ba a rike ta ba tabbas sai saboda wani annabi ne zai shiga cikin wannan daki dan haka shi yasa akwai annabi da yazo ya shiga dakin nan duk yadda aka yi shi yasa wannan kofar ta furguwa har zuwa ƙarshen maganar mahallu shahid anan shine a lokacin da suke kokarin su gaya wa kaisara labarin zuwan manzon Allah sallallahu Allahu alaihi wa sallama baitul maqdis dan ya kare tashi a lokacin kuma manzon Allah yake samun wata gaskatawa daga makusantan shi wannan sarki dan su tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan yana daga cikin abin da ke nuna maka al-isra'u wal mi'raj shi yasa musulman kirki ba su sabani akan wannan ba musulmin kirki baya musa isra'i da mi'rajin manzon Allah da suka tabbata a cikin alqur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama الإمام ابن كثير يعني قلت لك الحافظ أبو الخطاب عمر ابن دهية أتكلم للتابن ساء التنوير في مولد السراج المنير يكتشوا ya yi magana akan hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo akan Isra'i da Mi'raj yace wa qad tawatarat riwayatu fi hadith al-Isra'i yace hadithan fa annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo akan Isra'i da Mi'raj hadithan nahu mutawatirai ne kaga mutanen kusan ci hadithi mutawatiri yufidul ilm sun ce fa yaqini dai amma kuma da haka a cikin su an samu suna musantawa su san ce inda hadithi mutawatir ne ai yufidul ilm suka ce amma ko duk da haka gashi sun zo suna karetawa yake cewa hadithi ne mutawatiri an ruwaito shi daga Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu an ruwaito daga Ali dan Abi Talib an ruwaito daga Abdullahi dan Mas'ud an ruwaito daga Abu Dharr al-Ghifari an ruwaito daga Malik ibn Sa'sa'a kasan Malik ibn Sa'sa'a wani sahabi ne wanda in ba ku manta ba wani bawan Allah da aka yi a Kano wanda Allah madaukake jarrabe shi daga shiga gidan yarin nan dan tamore yana daga cikin abin da yana ta zagin Anas dan Malik akan wannan Malik ibn Sa'sa'a yana cewa wai Anas saboda zabar kariya ana sahabin annabi fa wai saboda zabar kariya ya kirkiro wani mutum da babu shi wai Malik ibn Sa'sa'a saboda shi bai da mi'raji ba yi dan tamore ba bai da mi'raji ba yace kariya ne wai Malik ibn Sa'sa'a wanda Anas dan Malik ya ruwaito hadithin Mi'raji da Isra'il Mi'raji a wajensa yace Anas ƙarya yayi kirkiro mutumin ma kwata kwata ba a yi shi ba a duniya ba to inda a ce hadithin nan ya zo ta hanyar Anas ne dan kadai shi kadai kuma Anas dan daga Malik ibn Sa'sa'a kadai ya ruwaito shine kake da bakin magana amma ka ji fa hadithin an ruwaito daga Umar dan Khattab daga Ali dan Abi Talib Abdullahi dan Mas'ud Abu Dharr al-Ghifari Malik ibn Sa'sa'a Abu Huraira Abu Sa'id al-Khudri Abdullahi dan Abbas Shaddad ibn Aws Ubay ibn Ka'b Abdurrahman ibn Qurud Abu Hiba أبو ليلى وعبد الله بن عمرو جابر بن عبد الله وضيفة بن اليمان بريدة أبو أيوب الأنصاري أبو أمامة سمرة ابن جندب أبي الحمراء صهيب الرومي أم هاني عائشة أسماء ابن أبي بكر الصديق رضي الله دبوا أن صحابة أروجوا حديثا وجنسوا to in kace ba ai Malik ibn Abu Sa'sa'a ba su ma su Jabir din ba yi su ba su Ali dan Abi Talib din ba yi su ba su Asma'u bint Abi Bakr din ba yi su ba su Aisha din ba yi su ba Allah ya saurara yake cewa fa hadith al-Isra'i yake cewa minhum man saqahu bi tulihi ciki akwai wanda ya koro hadithin da tsawon sa tun daga farko har ƙarshe wa minhum man ikhtasarahu daga ciki akwai wanda ya kawo shi a takaice alama wa qafil masani da kamar yadda hadithin yazo a cikin littafin hadithi wa in lam takun riwayatu ba'dihim ala shart as-sihha yace duk da cewa wasu hanyoyin hadithin ba za su zama ingantattu ba amma fa hadithul isra'i ajma'a alaihi al-muslimuna yace hadithin isra'i fa musulman duniya gaba daya duk sun hadu akan sa wa a'rada anhu az-zanadiqa wal mulhiduna yace ba waɗanda suka ki hadithin nan sai zindiƙai da mulhidai injiwa inji Abu Umar inji Abul Khattab Umar ibn Dahya yake cewa babu waɗanda suka musa waɗannan hadisan tun a wancan lokacin yace sai zindikan mutane da mulhidai masu ƙaryata Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cike da fadin Allah madaukakin sarki yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafiruna. Musulman duniya ba za su gushe ba suna yarda da dukkan abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk harin mai hari in Allah ya yarda ba za a musanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu ba. Allah ya datar da mu. Wa atina musul kitaba. Allah madaukakin sarki yace wa ataina Musa al-kitaba mun ba wa annabi Musa littafin sa waja'alnahu hudan li bani isra'il kuma muka sanya shi littafin hudan shiriya li bani isra'ila ga bani isra'ila Allah tattakhidhu min duni wakila muka ce da su kada ku ruki wani min duni kuma bayana inji Allah madaukakin sarki wakilan a matsayin majibincin lamari durriyata man hamalna ma'a nuh zurriyar wadanda aka dauke su tare da annabi nuhu alaihi salam innahu kana abdan shakura lalle shi annabi nuhu alaihi salam ya kasance bawan Allah ne shakuran mai godiya wa ubangijinsa. Anan Allah madaukakin sarki lokacin da ya faɗi Isra'il manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya tafiyar da bawansa waye bawan nasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Dazu ina karanta wannan ayar sai nake cewa yanzu masu ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din nan da wani dalili ma za su tabbatar da cewa bi abdihi din nan ana nufin annabi Muhammad ne domin ba a kira sunan manzo Allah ba. Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi Allah sarki ya tabbata ga Allah da ya tafiyar da bawansa da ka ce bawan anan annabi Muhammad ne ina ka shiga hadisi don alqurani bai faɗa ba kuma kowa kai ma bawan Allah ne ni bawan Allah ne sauran annabawa duk bayin Allah ne da haka zai zama wani kenan daga cikin bayin Allah ba annabi Muhammad ba amma dole in dai kace annabi Muhammad to ka yi aiki da alhadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Allah madaukakin sarki lokacin da ya faɗi Isra'il manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin girmamawa da ya masa na Isra'il sa to sai ya biyo baya da kuma girmamawa da ya wa annabi Musa alaihi salam kun san annabi Musa sau da yawa Allah madaukakin yana hada kissar sa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma manzon Allah sau da yawa idan an yi masa abu yakan tira annabi Musa alaihi salam saboda sun hada da jarrabawoyi masu kama da juna da yawa yadda aka ƙaryata manzon Allah haka ƙaryata annabi Musa alaihi salam yadda annabi Musa ya ta haduwa da hadarruka na kokarin a kashe shi tun yana karami tun yana jinjiri tun yana lokaci kaza yana lokaci kaza yayi ta tsallake wa hadarori da yawa haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa in an cutar da shi sai ya ce rahimallahu akhi Musa laqad udhiya bi akthar min hadha fa sabr yace Allah ya ji kan dan uwana annabi Musa an cutar da shi da abin da yafi wannan amma yayi hakuri dan haka ni ba zan yi hakuri to shine Allah madaukakin sarki sai ya gaya mana irin wato girmamawa da yayi wa annabinsa Musa alaihi salam yace wa ataina Musa alkitaba mun ba wa annabin Allah Musa alkitab littafin nan littafin da aka ba shi shine at-taura. Musulman duniya duk sun hadu akan cewa at-taura shine littafin da aka ba wa annabi Musa alaihi salam kamar yadda suka hadu akan injila shine littafin da aka ba wa annabi Isa alaihi salam haka nan zabura shine littafin da aka ba wa annabi Dawud alaihi salam haka nan kuma alqur'ani shine littafin da aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama sune littattafai da Allah madaukaki ya ambata a cikin alqur'ani. Akwai wadanda suke cewa kaman suhuf Ibrahim da ko ana cewa shi ma littafin annabi Ibrahim alaihi salam amma gaskiyar magana suhuf ko da littafi ne ya dauka ma'ana takardu takardun da aka ba wa annabi Ibrahima, shi yasa ake suhufi Ibrahima wa Musa. Kaga Musa shi sunan littafin sa a Taurat, kenan Allah madaukaki bai bayyana mana sunan littafin da aka ba wa annabi Ibrahim alaihi salam ba. To Allah madaukaki yace ya ba wa annabi Musa alaihi salam littafi, sannan littafin Allah ya sanya shi hudan li bani Isra'ila, ya sanya shi shari'a ne ga banu Isra'ila. Wannan yana daga cikin abin da ke nuna shi ba annabi Musa an aiko shi ne zuwa ga banu Isra'ila kadai, duk wanda ba daga cikin banu Isra'ila yake ba, ba a fa aiko masa annabi Musa ba. Dan haka in yabi ma yabi wanda ba aiko masa ba, iya banu Isra'ila aka aiko annabi Musa alaihi salam zuwa gare shi, kamar yadda aka aiko wa Samudawa annabi Salihu, aka aikawa Adawa annabi Hud alaihi salam, to haka su ma banu Isra'ila aka aiko annabi Musa, haka aka annabi Isa cikin su. Dan haka wani da ba banu Isra'ila ba aiko masa annabi Musa alaihi salam ballantana ya shiga cikin addinin Yahudawa. Allah madaukakin sarki yace Allah tattakhizu min duni wakila, abinda yake cikin littafin annabi Musa alaihi salam da aka gaya wa banu Isra'ila, Allah tattakhizu min duni wakila, Allah yace musu kada ku riki koma bayana a matsayin majibincin lamarinku. Makaranta mafi yawa haka suka karanta Allah tattakhizu min duni wakila, amma Abu Amr al-Basri yana karantawa Allah yattakhizu min duni wakila, wato al-ghaiba kenan, kama Allah ya tafi kada suruki koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala a matsayin majibinci. Amma Allah tattakhizu kama ana magana da su kai tsaye, lokacin da littafin ya sauka ya ce da su kada ku riki wannan Allah madaukakin sarki a matsayin wato majibincin labarinku. In kace kuma Allah ya tattakhizu, ma'ana Allah ya saukar musu a cikin littafin annabi Musa din, kada su riki koma bayan Allah madaukakin sarki a matsayin majibincin labarinsu. Dhurriyyatan man hamalna ma'ahu, ya ku zurriyar wanda aka dauke su tare da annabi Nuhu alaihi salam. Dhurriyyatan man hamalna, wasu daga cikin malamai suka ce wannan dhurriyyatan ana masa wato nasba ne da harfin nida, ayya dhurriyyatan man hamalna ma'ahu, ya ku zurriyar wanda aka dauke su tare da annabi Nuhu alaihi salam. Suwaye dhurriyar wadanda aka dauke su tare da annabi Nuhu? Suka ce dukkan mutanen duniya, domin duk wani wanda yake rayuwa a bayan kasa ya fito daga zuriyar wanda aka dauka daga jirgin annabi Nuhu ne. Domin lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce annabi Nuhu alaihi salam ya kere jirgi kuma ya ce masu imani su shiga, ai Allah madaukakin ya halakar da duniya baki daya, duk wanda bai shiga cikin jirgin nan ba ya halaka, duk wanda bai shiga ba ya halaka, kenan babu wani da ya saura sai wanda yake cikin jirgi. Ka san ko a labarin banu Isra'ila da ya zo cewa akai wani mutum guda ɗaya ne jira, haka muna yara ake bala sai da muka girma mu gani a cikin littafi, ashe littafi labarin banu Isra'ila ne, wai iwaj iwaja haka ake cewa da Hausa, wai labarin iwaja sarkin tsawon duniya, sai na gani iwaj sunansa kenan a cikin labaran banu Isra'ila. Wani mutum ne saboda tsabar tsawon sa, wai duk ruwan dufana da aka yi aka gama bai wuce gwiwarsa ba, saboda tsabar sai da Allah madaukaki ya masa. Har lara abin nan Hausawa suna ba da kissar wai butulcin mata da shi, wai daga shi sai matarsa suka tsira, matarsa yana dauke da ita a kafada har aka gama ruwan dufana, sai ya sa hannunsa wai a cikin ruwa ya kamo kifi, sai ya gasa a rana, sai ya sa mata a bakin ta ce har aka gama ruwan dufana. Amma wai da ya sauke ta bayan an gama ruwa wata rana sai ta ce me ka taba mun, wai bai taba mata komai ba, wai saboda tsabar butulcin mata ake buga mai. Wannan labarin gariya ne ba gaskiya ba, duk wanda bai shiga cikin jirgi ba to ya halaka, wanda ya shiga cikin jirgi shine kawai ya tsira. Ka san labarin yau har cewa ake wai da ya mutu, wai sai dai mutanen gari kowane gari su san iya garin da iya babban nan jikin da suka samu su binne saboda tsabar tsayinsa, kowane gari iya wurin da suka samu su binne, wancan garin su ma su binne nasu, wancan garin su binne nasu. Wani bawan Allah bana manta lokacin da muka karanta wani kissar sai yake cewa ai ce ah to banna su ba, inda yayi jinyar dakin da yayi jinyar da an binne shi a wajen ai, tunda kaga yana kwanciya ko, tunda dan adam ne a dole bai kwanta, yayi rashin lafiya aina ya kwanta ba ai ne kwanta da an binne shi a wajen ai. Wannan labari ne na rashin gaskiya. Sai haka zurriyatan man hamalna ala nuhu, dukkan yan adam gaba daya, ya ku zurriyar wadanda aka dauki iyayensu, tunda an dauki iyayenku kenan ku kuna cikin tsatsan iyayenku a lokacin, dan haka ku zurriyar su ne. Man hamalna ma nuh innahu kana abdan shakura, Allah madaukaki sarki ce lalle annabi Nuhu alaihi salam bawan Allah ne shakuran mai yawan godiya. Malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya kira annabi Nuhu alaihi salam bawa mai godiya saboda mutum ne mai yawan godiyar Allah madaukakin sarki kuma Allah yana son godiya kenan tunda har yake yabon annabin sa saboda godiya da yake bai taba cin abinci ya koshi ko ya sha ruwa ya koshi ba ce sai ya gode wa Allah madaukakin sarki duk inda ya ci ya koshi to sai ya gode wa Allah madaukakin sarki haka zo ya zo daga wajen magabata anna Nuhu alaihi salam kana yahmadullah ala ta'amihi wa sharabihi wa libasihi wa sha'nihi kulli falihada sumi abd shukura saboda shi duk abin da in abinci ya ci in abin sha ne in sutura ya samu duk al'amarin sa to zai gode wa Allah madaukakin sarki shi yasa aka kira shi abdan shukuran shi yasa hatta a filin alkiyama lokacin da al'umma za su tafi neman ceto idan sun je wajen annabi Nuhu alaihi salam za su cewa Nuhu alaihi salam ya Nuhu innaka anta awwalur rusul ila ahli al-ardi sai ce kai ne farkon manzo a bayan kasa wa qad sammaka Allahu abdan shukuran Allah ya ambaci ka bawa mai yawan godiya fashfa lana ila rabbika nema mana ceto zuwa wajen ubangijinka wannan yake nuna Allah madaukake yana son masu godiya duk abin da ka samu na ni'imar Allah ka gode masa ka gode wa Allah Allah yana son masu godiya ka san wani lokacin da ya samu ni'ima lokacin kuma yake mutunci in ya samu jin dadi lokacin da ya gode in ya ci ya koshi to sai zaki uban kowa saboda ya koshi maimakon lokacin da ya ci ya koshi ya tuna waye bashi wannan damar waye bashi wannan ni'imar Allah ya masa godiya ya bi dokokin Allah to lokacin da ya koshi to a lokacin da ya rashin kunya in kana so kaga an samu kansa to yana jin yunwa ne amma da ya koshi to zaka ga fitina kuma da jaraba wani lokacin da ya samu dama ta mulki to a lokacin da yake so ya taka kowa ya ci mutuncin kowa ya tsare ta kowa yayi abin da ya ga dama wani lokacin da ya samu dukiya lokacin yake yin gangancin da ya ga dama ya ci mutuncin kowa ci zarafin kowa saboda Allah madaukakin ya mata ma masa wadata maimakon ya gode wa Allah subhanahu wataala Allah ka sanya mu daga cikin bani bayi masu godiya na قضينا الى بني اسرائيل من يؤمرني وبنو اسرائيل في الكتاب اشكل التابن سنة التوراة لتفسدن زاكو يبرنا وقضينا وسمع لما يسكتش اعلمنا كو اخبرنا من بعد لباري وبنو اسرائيل في الكتاب اشكل التابن سنة التوراة لتفسدن في الارض زاكو يبرنا اباين قصى مرتين سوبيو ولتعلن كما زاكو دوككا daukaka irin na girma na cin mutuncin mutare da karya su uluwan kabira kuma daukaka wanda take mai girman gaske fa idza jaa wa'du lahumma lokacin da wato na farko daga cikin barnatta ku guda biyu yazo ba afna alaikum ibadan lana zamu aiko muku wasu bayi namu uli ba'sin shadidin, masu tsananin karfi, fajasu khilal ad-diyar, siyaw tsakanin gidaddajinku, wa kana wa'dan maf'ula, wannan alkawari ne wanda yake abin aikatawa. Thumma radadna lakum al-karrata alaihim, sannan zamu dawo da ridi akan su, wa amdadnakum bi amwalin wa banin, mukare ku da dukiya da ƴaƴa, wa ja'alnakum aktsara nafira, kuma mu sanya ku mafi yawan adadi. In ahsantum, in har kun kyautata, ahsantum li anfusikum, to kun kyautata wa kanku ne. Wa in asa'tum falaha, idan ku kuka muna nato wa kanku ne. Fa idza jaa wa'dul akhirah, idan alkawari na karshen yazo, li yasu'u wujuhakum, za su muna na fiskokinku. Wal yadkhulul masjida, kuma za su shiga wannan masallaci, kama da khaluhu awwal marra, kamar yadda suka shige shi a karo na farko. Wal yutabbiru, kuma za su barna ma alau tabira, za su barnar wato abin da ya daukaka barna. Asa rabbukum an yarhamakum, ubangijinku daga karshe zai ji tausayinku. Wa in udtum udna, in kuma kuka koma kan barnar, Allah ya ce za mu koma cikin turo muku masu wato masu muku ukuba. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira, mun sanya wutar jahannama ta zama shimfida ga waɗanda suke kafirai. Waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana bada labarin abin da ya gaya wa banu Isra'ila, ya sanar da su ga abin da zai faru gare su. Su ne banu Isra'ila, mutane ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya bada shaida akan su wajen barna da bujirewa annabawa da kama kariya. In dai suka fi karfin mutane, to za ku ga kama kariya da kuma wato shiga sharo ba sharo. To anan Allah madaukaki yana bada labarin abubuwan da za su faru gare su, da irin kama karyar da za su yi, da kuma ukubar da Allah madaukaki zai musu lokaci bayan lokaci. Ubangiji ta'ala ya faɗa mana cewa ya gaya musu a cikin littafin At-Taura, wannan maganar da ake faɗa cikin Al-Qur'ani, Allah ya sanar da su abin da zai faru gare su cikin At-Taura. Za su yi barna karo biyu. Wannan barna shine saba wa Allah madaukakin sarki da za su yi daga cikin har kashe annabawa, saboda girman barnar banu Isra'ila har kashe annabawan Allah sun yi. To cikin barnar da za su yi, barna ce kala biyu, kuma kowace barna Allah madaukaki ya gaya musu. Idan suna barnar, Allah madaukaki zai kawo wanda zai maganin su. A barna ta farko Allah zai kawo wanda zai maganin su, sannan barna ta biyu ma Allah madaukaki zai kawo wanda zai maganin su, sai a ƙarshe kuma Allah madaukaki ya ce daga baya kuma Allah zai ji tausayin su, ya kawo musu sauki. Amma sai ya ce wa yamutun unna, amma in kuka koma fa za mu koma. Duk Allah ya gaya musu, za ku yi barna mu hukunta ku, ku sake barna mu sake hukunta ku, sannan mu kawo muku sauki. In kuka sake barna a karo na uku, to za mu sake kawo wanda zai hukunta ku. Kuma sai da suka yi na uku, kuma Allah ya hukunta su. Wa in uttum, shine ma'anar wa in uttum unna. A karo na farko Allah madaukakin sarki da ya ce la tufsiduna fil ardi marrataini, za ku yi barna a bayan kasa karo biyu. Wala ta'alunna 'uluwan kabira, za ku daukaka daukaka mai girma. Wannan daukakar ta banu Isra'ila ba daukaka ce ta alheri ba, ana nufin za su samu wato daman da za su ci mutuncin mutane, su kashe wanda suka ga dama, su muzanta wanda suka ga dama, su wulakanta wanda suka ga dama, su kwace dukiyar wanda suka ga dama. Wannan barnar ita Allah madaukaki ke nufi wa ta'alunna 'uluwan kabira, kuma sun same ta, sun samu wannan abun, sun cika ransu babu baka. To amma kamar yadda Allah ya alkawari, idan sun yi barnar, to zai kawo musu hukuma. Inda a ce banu Isra'ila mutane ne na kwarai, tunda labari ake ba su, za ku yi kaza a yi muku kaza, ai ya kamata tunda kun san kun yadda akwai Allah kuma zai iya muku, da ya kamata ku kiyamul layl wa kanku, barnar da ba za ku yi ba, da ba za ku yi barnar ba. Amma kash da yake mutane ne masu kaushin zuciya, zuciyar su ke kashashiya ce, thumma qasat qulubukum min dhalika fa hiya kal hijarati aw ashadd qasa, zukatan banu Isra'ila sun fi dutse wato bushewa. Allah madaukaki ba da labari, wannan yasa ba su bushe ba, suka yi barnar, kuma Allah madaukaki ya kawo musu da hukunta su. Shine fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana, za mu aiko musu daga ciki wato daga cikin bayin mu, fajasu khilal ad-diyar, si tayawo cikin gidaddajin ku, suna bibiyan ku dan su azabtar da ku. Fajasu, wasu malamai suka ce za su ta bi lungu lungu, sako sako, duk wanda ya buya sai an fito da shi, duk inda mutum ya shiga sai an fito da shi a hukunta shi. Shine abin da za a yi musu. malamai sun sha bamban wajen fahimtar cewa waye ne ibadan lana uli ba sun shadidin dinnan su waye bayin mu waɗanda Allah madaukake ce zamu aika su masu ƙarfi waɗanda za su yi ta yawo suna kaiwa suna komawa suna zakulowa banu Isra'ila suna azabtar da su su wane ne wasu daga cikin malamai suka ce karo na farko Allah madaukakin sarki ya dora musu Jalut ne shine wanda wa qatala Dawudu Jalut ko daga baya annabin Allah Dawudu alaihi salam tunda shi ma daga banu Isra'ila ne yayi lokacin da Allah madaukake so ya karar da sha'anin Jaluta sai Allah madaukakin sarki ya bada dama wa annabi Dawudu alaihi salam ya zama shine ya kashe annabi ya kashe Jaluta to sai wannan malaman suke cewa wannan Jalutan shine ya rinka kashe su da rundunarsa ya rinka babbaka su ya rinka azabtar da su har lokacin da Allah madaukake ya kawo karshen Jaluta annabi Dawudu alaihi salam ya kashe shi wasu daga cikin malaman sun sana cewa buktu nasar ne wani mutum da aka yi da ya mallaki duniya gaba daya suka ce wannan shi ake nufi ibadan lana quli ba'sun shadidun fajasu khilalid diyam wasu daga cikin malamai suna cewa a malikul mausil ne wato sarkin mausil shine Allah madaukake ba shi dama an ce sunansa sanharib da rundunarsa suka zo suka dinga azabtar da su suka azabtar da su a karon su na farko har kuma daga baya Allah madaukakin sarki ya kawo karshen koma waye daga ciki in Jaluta ne in Bukto Nasar ne ma in sarkin Mosul ne ma to Allah madaukakin sarki dai ya kawo karshen sa fum maradadna lakum al-karrata alaihim ma'ana daga baya Allah madaukakin sarki sai ya sake bawa banu Isra'ila dama bayan an ci gaba da azabtar da su ana wahalar da su Bukto Nasar ko sarkin Mosul ko kuma Jaluta ya lalata musu lamura gaba daya daga baya sai Allah madaukakin sarki ya sake ba su nasara fum maradadna lakum al-karrata alaihim sai aka juya kan waɗancan din waɗanda suka yi nasara a kansu shine ma'anan rajadna da kumul karrata alaihim wa amdannakum bi amwalin wa banina Allah madaukakin sarki yazo ya taimake su ya ba su dukiya ya ba su yaya waja'alnakum aktsara nafira muka sanya ku kuka yawa bayan da an kakkashe su an kakkashe su an kakkashe su to sai Allah madaukake ce in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun kyautata ma'ana kun bar wannan barna ba ku sake komawa barna ba ta biyo kanku wa ina sa'atun falaha in ku kun yi mummuna wa kanku ne amma ku sai da suka yi mummunar kamar yadda za mu ji a karatunmu na gobe in Allah madaukake ya yarda abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah madaukake ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin